Sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington ke zuwa mu kai tsaye. To sai amana afuwa bisa rashin jin kada-kada kamar yadda muka saba buɗewa mun dan samu tangardan na'ura ne a yau. Da farko barkamu da wannan lasariya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare nake da Baba Yakubu Makere da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Lahadi 29 ga watan Janairun sabo shekara 2023. A cikin shirin za a ji cewa babban bankin Najeriya ya ƙara wa'adin daina karɓar tsaffin kuɗi a Najeriya. Haka kuma daidai akan batun sauyin kuɗin za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da wannan wa'adi da aka ɗaga da kuma halin da suka faɗa ciki. Daga nan kuma za mu je ƙasar Ghana don jin cewa tsohon shugaban ƙasar John Mahama ya yi jawabi a cibiyar Chatham House da ke birnin London. Inda ya nuna tausayi kan halin da ƙasar Ghana ke ciki idan aka kwatanta ta da shekaru 10 baya. Haka kuma za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana da zarar injiniyoyinmu sun farfado da wannan matsala. Amma yanzu sai ku ɗan masu sauraron mu sai a mana afuwa bisa tangaran na'ura da muka fuskanta a yau. Baba Yakubu muna tare yau kuma ga mun shirya zamu gabatar da wannan shiri ga kuma abin da ya faru.
Eh ka san daman abu da ya zama harka ce ta na'ura sai a hankali gaskiya.
Yanzu ma haka ga injiniyoyin mu nan ga injiniyoyin tana ta kokarin ganin sun farfado da matsalar. To baba abubuwa da suka fa daukan hankali ko kuma na ce da muke dauke da shi a yau ashirin mu shine batun wannan sauyin kudade da aka ƙara wa'adin daina karɓar tsaffin kuɗi. Ya ka kalli wannan abun baba?
To gaskiya daman can ai kamar yadda ka faɗa wannan abin yana cikin jerin shirye-shiryen da za mu yi a yau idan Allah ya yarda na'ura ta dawo za mu yi magana
da dama.
Eh za mu saki abubuwan da muka ɗauko musamman ra'ayoyin mutane. Kamar yadda aka sani ne daman 'yan Najeriya suna jira su ji wa'adin da aka ƙayyade na ranar 31. Za a daina amfani da karban ya sunan shi karban abin nan tsaffin kuɗi. To amma Allah da ikon shi a yau
to babban yanzu bari mu ji da alama sun dawo da na'ura amma
to mai
bari mu tafi labarai to idan har na'uran ta dawo.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan wani birni a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane uku a jiya Asabar yayin da sojojin Ukraine suka gwamza kazamin fada da sojojin Rasha a wurare da dama a gabashin ƙasar inda Moscow ke ci gaba da kai hare-hare cikin gaggawa a daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya suka yi alƙawarin kawo tankunan zamani ga Kyiv. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi amfani da wannan damar wajen matsawa abokan hulɗarsu na ƙasashen yamma lamba don baiwa dakarunsa makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka fi sani da ATACMS domin rage ƙarfin Rasha na kai hari kan garuruwa. Zai yiwu a taka wa ta'addancin Rasha burki idan za mu iya samar da makamai masu linzami da suka dace ga sojojinmu, in ji Zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya Asabar. Tun da farko Zelensky ya ce ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a garuruwan Volda da Bakhmut, garin da aka fi fama da hare-haren bama-bamai na Rasha. A jiya Asabar, shugaban ƙasar Peru Dina Boluarte ta buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su nemo hanyar fita daga cikin rikicin siyasa da ke ƙara yin zarfi ta hanyar amincewa da gudanar da zaɓuka a watan Disamba, sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada ƙuri'an kin amincewa da wannan ra'ayi. Da sanyin safiyar jiya Asabar ɗin nan ne 'yan majalisar suka yi watsi da buƙatar ta na kai zaɓuka gaba zuwa watan Disamba, duk da zanga-zangar ƙin jinin Boluarte da ta ɓarke a faɗin ƙasar ta yi sanadin mutuwar mutane da dama. Mun yi nadamin cewa majalisar wannan jamhuriya ta gaza fitar da ranar da za a gudanar da babban zaɓe, inda 'yan ƙasar Peru za su samu sukunin zaɓo sabbin hukumomi ta hanyar demokuraɗiyya, a cewar sakon da Boluarte ta kafa a shafin Twitter a jiya Asabar. Ta yi kira ga 'yan siyasa da su ajiye muradun jam'iyyunsu su saka kishin al'ummar Peru a gaba. Dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a Wagadugu, babban birnin ƙasar Burkina Faso, a jiya Asabar domin nuna goyon bayansu ga gwamnatin mulkin soja kwanaki bayan da Faransa ta tabbatar da janye dakarunta da musamman, kamar yadda wani ɗan jaridar AFP ya bayyana a wurin taron a dandalin Park Nation Square da ke tsakiyar birnin Wagadugu. Masu zanga-zanga sun rika alamomi masu ɗauke da take kamar ku kauce da mulkin mallakarku, ku kauce da manufofin Faransa a Afirka, da kuma gaba da ikon cin gashin kai ga Burkina Faso. Lazare Yamiego shi ne mai magana da yawun ƙungiyar fafutukar neman sauyi tsakanin ƙasashen Afirka, ya faɗa wa taron jama'ar cewa ba ma son ƙarin sansanonin sojojin ƙasashen waje a ƙasarmu, muna son mutuntawa da kuma yin aiki tare cikin nasara. Ya ce za mu ci gaba da sanya idanu har sai ƙasar Burkina Faso ta samu 'yancinta daga masu mulkin mallaka na yamma. Faransa, da ke zama tsohuwar mai mulkin mallaka ta ƙasar Burkina Faso, ta kafa sansanin dakarunta na musamman a birnin Wagadugu, sai dai ana sanya idanu sosai a kan kasancewarta a wurin a yayin da aƙidar ƙin jinin Faransa ke ƙaruwa a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan ba da jimawa ba, abu zai dawo da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda yayin da ya rage kwana biyu adadin da aka ɗiba na daina karɓar tsaffin kuɗaɗen ya cika, babban bankin Najeriya CBN ya sanar da tsawaita wa'adin karɓar tsaffin takardun kuɗin zuwa ranar 10 ga watan Fabrairu maimakon ranar 31 ga watan Janairu. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdurra'u.
Sunana Shehu Shagari daga AYA. A gaskiya ni labarin bai daga min komai ba, saboda at least ai gwamnati ta bada time kusan kwana 90, ani a ra'ayina gaskiya lokacin yayi. Kai mu dai magana ne insecurity ne, shine mu yake damun mu akai, ko su daga ko kasu daga, wannan bai shahe mu ba, ya shafi waɗanda sun kasance kudin gwamnati ne.
Sunana Abdullahi Muhammad. Wannan abun farin ciki ne, saboda jama'a da yawa dama sun shiga zullumi, sun rasa koya za su yi da abin da suke da shi a hannu. Kudin nan idan ba kara wa'adin nan ba, da yawa za su yi asara.
Wasu 'yan Najeriya kenan suna bayyana yanayin da suka ji a game da kara wa'adin da bankin CBN yayi. Babban bankin Najeriya, wato CBN din, ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a yau Lahadi, bayan da gwamna Emefiele ya gana da shugaba Muhammadu Buhari a fadar Aso Rock, inda aka cimma matsayar ƙara wa'adin amfani da tsaffin takardun kuɗi zuwa ranar 10 ga watan Fabrairu mai kamawa, kamar yadda gwamnan CBN Godwin Emefiele ya bayyana.
A 10-day extension of the deadline from January 31 to February 10, 2023 to allow collection of more old notes.
Najeriya daga sassan kasar daban-daban suke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a game da matakin na CBN, duk da cewa akwai waɗanda ke ganin kamata ya yi a ƙara wa'adi na wata shida sama kafin tsaffin takardun kuɗin su daina aiki.
My name is Tena Ako. Even the extension of the deadline is not okay, because you cannot change new note in the interval of 90 days. The banks doesn't have the new note, so where should we get the new note?
Sunana Shabu Zakari. Wannan abun gabaki ɗaya yin sa ba alheri ba ne. Mutane abin da yake gabansu daban, abin da gwamnati kawa daban. Talakan Najeriya ba ta canjin kudi yake ba yana son ya samu zaman lafiya ya samu abin da zai ci amma daga wannan sai wannan ya zana maganar zabe kuma kun zo ku ci za ku canje kudi wanne ne kuke so ku yanzu kamata yi duk wannan abin a rushe shi
sunana maman Sumaiya Masa daga AYA to da man har na ce zan huta gobe saboda wannan tashin hankalin gaskiya kudaden da ake zuwa ake bamu muna dai karba amma kuma na yanke wa'adin kasuwa na zuwa gobe to sai kuma gashi nan Allah ya sa kin zo tunda kin zo gobe zan ci gaba da kasuwa na saboda bana son bakin magana wani zai gaya maka bakar magana
mataimakin shugaban kungiyar masu sha'anin hada-hadar kuɗi ta POS a Najeriya Dr. Kamal Abdulkadir Musa ya bayyana cewa
to wannan dama mu ai ba dan kanmu muke yi ba saboda jama'a muke ta wannan kokari saboda haka kwana 10 ai yafi babu to in an ce ba da dadin ba ma ya za a yi asara ce ko ma ya akai dai wasu dole sai sun amma ala ayi halin a wannan hakan da akai an kyauta ko ba komai mutane kuma za su ƙara himmatuwa su yi kokari wanda kudaden suke nesa su kawo su kusa domin a samu a shigar musu da shi kuma a bangaren mu na ainihin masu harkar POS amma muna aiki ba dare ba rana kuma muna ta iya kokari mu yi linking up da su bankunan da muke mu'amala da su da abin da aka samu a kai musu
Malam Ahmad Bello Umar shine daraktan sashen hada-hadar kuɗi na bankin CBN
eto gaskiya ne yau da sahi gwamnatin babban bankin Najeriya gwadon MFL ya je ya ziyarci shugaban kasa kuma shugaban kasa ya amince masa a ƙara wa'adin daga 31 ga watan January zuwa 10 ga watan February da masu dama su canza tsofaffin kuɗaɗen saboda mai da muka yi tanana ta shine babban banki da kuma shi shugaban kasa ba za su yi abin da ya sa mutane cikin wahala ba za a rike karba ne daga hannun mutane daga 10 ga watan February na 2023 bayan wannan wa'adin na 10 ga watan February ƙara wasu kwana 7 na musamman akai zuwa 17 ga watan February domin waɗanda ba su yi ba cikin wannan lokaci suna da wata dama kuma da za su kawo kuɗin kai tsaye a rassan mu dake joyi 36 da Abuja kamar yanda sashe na 20 da 22 na dokar Central Bank ya tanada
Malam Ahmad ya kuma ƙara da cewa
wannan abin da suke zalunci ne kai tsaye ba wani boye-boye ba wanda yace su je su karbi kusan kashi 10 hannun mutane cewa aka yi su karbi kuɗin cash out wanda aka tabbatar musu naira 100 a 10,000 da suka saba karba amma wannan da mutum zai ba da 100,000 ya bashi 1,000 tsaye ina aka samu shi zalunci ne babba kuma duk wanda ya kuskura aka kama shi yana wannan abu zai danna kudinsa dan hukuma za su zagaya
idan ana iya tunawa batun sake fasalta kuɗin naira ya samu suka daga 'yan Najeriya da dama da suka hada da masana tattalin arziki 'yan takara da wasu 'yan ƙasa Hima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Halima Abdulrauf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar
A jiya Asabar ne shugabar 'yan sandan birnin Memphis a jihar Tennessee ta nan Amurka ta rusa sashen 'yan sanda da aka tuhumi jami'ansa da laifin lakadawa tare Nicholas Duka har lahira a daidai lokacin da al'umman kasar da kuma birnin ke kokarin fahimtar wani faifan bidiyo da ke nuna yadda 'yan sanda suka lallasa wani direban bakar fata. Shugabar 'yan sandan Sirleen Davis ta ce ta saurari 'yan uwan Nicholas. Da shugabannin al'umma da jama'an da ba su da hannu a cikin lamarin wajen yanke shawara a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce alheri ne ga kowa da kowa ta rushe sashen 'yan sanda na Scorpion dindindin ta ce a halin yanzu jama'an da aka tura su sashen sun amince da wannan mataki hotunan da aka fitar a ranar Juma'a sun bar tambayoyi da dama da aka gaza amsa su game da direban bakar fata da aka dakatar da kuma wasu jami'an tsaro da ke tsaye a lokacin da yake kwance babu motsi a gefen titi. A jiya Asabar wata girgizar kasa mai karfin maki 5.9 ta afkawa yankin da ke dauke da iyakokin Turkiya da Iran inda ta lalata gidaje a cikin ainihin babban birnin lardin yankin a cewar rahotannin kafafen yada labarai da kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta EMSC. Kakakin hukumar bada agajin gaggawa ta Iran Mustafa Khalidi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na YGC cewa yawancin lalacewar gidaje da gine-gine ya fi kamari ne a birnin Khoi. Girgizar kasar mai maki 5.6 ta kuma yi zurfin kilomita 10 a karkashin kasa inji ma'aikatar yanayi ta EMSC. Kafofin yada labaran Iran sun ce girgizar kasar ta kai maki 5.9 ta kuma afku ne a kusa da birnin Khoi da ke lardin yammacin Azerbaijan na Iran. Jama'an agajin gaggawa na Iran sun ce an aike da tawagogin ceto zuwa yankin kuma an sanya asibitoci cikin shirin kota kwana kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka rawaito. Wani jami'in agajin gaggawa ya shaida wa gidan talabijin kasar cewa an tafka dusar kankara a wasu yankuna da girgizan kasar ta shafa, a yayin da ake fama da daskarewar kankara da kuma katsewar wutar lantarki.
Labaran duniya kenan, aka saura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna Najeriya kuma kan batun sabbin takardun naira. Kafin babban bankin Najeriya CBA ya tsawaita wa'adin karɓar tsaffin takardun kuɗi zuwa ranar 10 ga watan Fabrairu maimakon ranar 31 ga watan Janairu, wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan Najeriya kan wannan sabon tsari.
Sana Muhammad Rabiu, kai akwai matsala kan gaskiya sosai kuwa, don gaskiya baka sani akwai matsala sai ka tashi sayan abinci ko sayan abubuwa haka ko canji, kaga dai rigigimu dai ga sanar ana ta yi dai bila adadin game da canjin kuɗin nan gaskiya tsakani da Allah.
Kai sana'a mai kike?
Ni sana'a kabo-kabo nake.
To fasinjoyi na baka sabbin kuɗin ne ko kai kana ba su canji sabbi?
Suna ba ni tsohi, ina ba su canji, amma yanzu na daina ko ba gaskiya ba. Yawwa, na riga na daina, in dai mutum yana da sabon kuɗi ya kawo in canza mashi ko ba gaskiya ba, saboda canjin nan sai a hankali.
To shi shugaban kasa ya ce talaka ba zai sha wahala wannan canje ba, ku ya kuka ji wannan kalamai nashi?
Gaskiya talaka zai sha wahala, gaskiya talaka dole ya sha wahala.
Kana nufin kamar shi shugaban kasa bai san da haka ba kenan?
Ina shugaban kasa bai san da haka ba, amma san da haka da gara ya san da cewa lalle wa'annan da mutane da ya sa ya wulkita bisa ga aikin banki gaskiya suna tauye haƙƙin mutane tsakani da Allah ko ba gaskiya ba.
To baba, gashi nan ina wajen baba mai saida kosai. To ya sunan baba?
Sunana Hadiza Baba Sani.
Kina karban tsaffin kuɗi ko ana baki sabbi?
Eh, to ina karban tsofaffi, ina karban sababbi, amma daga jiya na dauna rufe karban tsofaffi sai sababbi nake karba. To kuma yau gashi nan da nake kin karban tsofaffin, gashi nan an bani ma da kayan sana'ar ba a saya ba, tunda ba kuɗi ba sabo a hannu, duk sai tsofaffi wa'en su. To ya za a yi?
To su masu cinikin naki sun ce ba su da sabbin ne?
To haka suke cewa, su ce wai ba su da sabbi a hannu, wai su sai tsofaffi. To ne kuma na ce ba zan karɓi tsoho ba, to ya za a yi? Sai mutum ya wuce ya bani da shi.
To gashi an baki da kullu da kuma ragowar kosai, kamar da nawa kenan wannan aka baki da shi?
Gaskiya ina yanzu kosan da in sai da shi zan yi zan sai da shi 2000.
To yanzu ya za ki kenan, gobe za ki fito?
To ga ni dai ga Allah, zan fito amma daidai gwargwado, sai an yi ɗan mai tsitsi. Su wa'annan tsofaffin kuɗi da na karɓa, in na kai kasuwa an karɓa, to in na fito gobe ma ba gobe Litini ba, in na fito gobe na yi an kuma ba ni tsofaffi sai in karɓa in kai kasuwa. To amma ran Talata ɗin ne suke cewa wai ba za a karɓa ba, wa'yansu kuma sun ce wai an ƙara. To amma dai mu ba mu ji ƙarin ba.
To shi shugaban ƙasa ya ce wannan matsala bai shafi talaka ba, ke kin yarda?
A'a, ni dai ya shafe ni, ko ba gaskiya ba, talaka ce ni amma ya shafe ni. To kila na guda ɗaya, mu dai mun dogara ga Allah, mun dogara daga su, in daga su ne su yi kokari su gyara mana, in kuma daga Allah ne, to Allah ya taimake mu ya gyara mana. Abinda zan ce kenan kawai.
To ra'ayin wasu talakawa kenan game da matsalar canjin kuɗi da ake fuskanta a sassa daban-daban na Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To Allah ya kyauta, a gaida Babangida Jibrin. Daga Najeriya sai kuma kasar Ghana, inda tsohon shugaban kasar John Mahama ya gabatar da jawabi a cibiyar Chatham House da ke birnin London. Idris Abdalla Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Tsohon shugaban ƙasa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke kan gaba na zama ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta NDC, John Dramani Mahama, na jawabi ne a lacca da ya gabatar a Chatham House da ke birnin London na ƙasar Burtaniya. Chatham House dai cibiya ce mai zaman kanta da ke bincike kan manufofi da ƙudure-ƙuduren ƙasashen duniya ta fannin siyasa, tattalin arziki, shugabanci, ilimi da sauransu. Tsohon shugaban ƙasa Mahama ya fara da waiwayin yadda Afirka ta yi fama da illar mulkin mallaka da shekaru da aka yi na fama da yawan juyin mulkin soji. Ya ce tsakanin shekarun 1980 zuwa da 90 da taimakon wasu cibiyoyin tattalin arziki, wasu kasashen suka fara farfadowa, musamman na Ghana bayan korar Najeriya ta 1983.
30 years ago we were even able to seamlessly integrate up to 1 million of our compatriots who were unceremoniously deported from Nigeria.
Shekaru 30 da suka gabata mun kokari wajen hada kan ƴan uwanmu kusan miliyan 1 da aka kora daga Najeriya zuwa Ghana ba tare da haifar da cikas ga sakamakon tattalin arzikinmu ba. Manazarta sun ce Korar ta kasance ramuwar gayya ce da Najeriya ta yi a shekarar 1983 ga mummunan korar wasu 'yan Afirka ciki har da 'yan Najeriya da aka yi a Ghana a ƙarƙashin bin dokar 'yan ƙasashen waje ta 1969. John Mahama ya zargi gwamnati mai mulki da ruguza tattalin arzikin Ghana da suka gada daga gare shi a shekarar 2017. A bangaren ci gaban ƙarni mai dorewa, tsohon shugaban ya ce,
"Mammoth unemployment and limited economic opportunities continue."
Rashin aiki da ƙarancin hanyoyin bunƙasa tattalin arziki na ci gaba da fuskantar Afirka. Wannan na ƙara ta'azzara matasa, kuma ana hasashen zai ƙara taɓarɓarewa nan da shekarar 2030 idan ba a magance ba. Babu shakka barazana ce ga cimma burin ci gaban ƙarni mai dorewa da kuma ajandar Afirka ta 2063. Salahuddin Yunus Okpanjo mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Ba wani dan kasan wajen da yake biye-biyen lamari ta tattalin arzikin kasar Ghana da yake so ya saka hannun jari kasar Ghana. To ka gani so shugaban kasa ya dau dama domin ya gaya musu ko da yake lamari bai tafiya yadda ya kamata, amma akwai bukatar a samu yadda kasashen Afirka sa'annan kuma samu yadda cikin kasar Ghana cewa kamar nan zuwa gaba in Allah ya yarda lamari yayi ma kasar Ghana kyau.
Saliu Shaibu Sarauta dan jarida ne kuma mai sharhi.
Idan za mu zo kan abin da yafi dawo kan hankali, kusan abu ne da yake ana yawan fadi amma shi kuma ya nemi ta kai zancen yadda za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi kasance ko da harkar kasuwanci da mutunta juna tsakanin kasashen nahiyar Afirka abu ne da yake zai taimaka.
Yana daga cikin abin da cibiyar ta Tam House ke yi ne shirya taruka inda ake tattauna abubuwa na shugabancin kasashe musamman waɗanda suke tunkarar zaɓe domin gano manufofin 'yan takara da kuma tantance su. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdalla, wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mai ke cewa karfe 10:22 ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke duba duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sadarwa a yanar gizo da ma irin cigaban da aka samu a kimiyyar fasahar zamani. Kamar koda yaushe dai suna na Shamsiyya Hamza Ibrahim ta gode ya Madalla. To a yau cikin shirin mun karɓi bakoncin wata 'yar matashiya da ta ƙware wajen rubuce-rubuce na boko da na addini, wacce a yanzu haka har ta wallafa littafinta na farko a harshen Turanci mai suna My Stepmaster da ke ɗauke da tarin darussa da za su amfani al'umma. Matashiyar mai suna Maryam Umar Megriya ta bayyana cewa tana amfani da kafofin sadarwa wajen isar da sakonninta ta hanyar rubuce-rubuce a kafofin, inda ta ce ta yi la'akari da yadda matasa ke amfani da manyan wayoyi ba tare da sun amfana da kansu da abubuwan da kafofin suka kunsa ba. Hakan ya sa ta bi sau wajen amfani da irin kafar da matasa suka fi shagala a kai wajen isar da sakonninta.
To zamanin da muke ciki yanzu dai ya zama abin da ya zama sai addu'a, saboda akwai mutanen da zaka gansu da wayoyi, waya babban waya amma kuma shirme ake a cikin waya. Virtually yawancin mutane yanzu in ba ma kowa ba ma, ko yana riƙe da iPhone ko yana riƙe da Samsung ko kuma wani waya irin mai suna haka, saboda su a ganin su yanzu abin birgewa ne. Amma abin da ya kamata mutane su gane cewa akwai yanda mutum zai iya yi ya bada wani sako ya bada gudunmawarsa ga al'umma. Ni yanda nake son nayi bada gudunmawa na ga al'umma, ina ma bude Instagram page shafi a yanar gizo wanda zan dinga yin magana akan abubuwa da suka shafi zamantakewa na rayuwa, zamantakewa mu na 'yan adam musamman a arewacin Najeriya kuma a nahiyar Afirka, sai kuma na kuma dinga sassaka rubuce-rubuce na da waƙe ta fannin rubutu kenan. Ina kuma so insha Allah, Allah ya ban dama, ina so na buɗe makarantar Islamiyya, saboda shi ilimi manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa mu'allamahum, mafi alkhairin mutane shi su ne waɗanda suka koyi karatun Qur'ani kuma suka karanta da shi. Saboda haka ko ba ni na zauna na tsaya akan karantar da yara ba, ina so ko in wallafa wasu malamai su karanta da yara.
To da yake kin yi batu akan wato shafukan sada zumunta, inda kike ganin cewa shi ma wata hanya ce ta isar da mutane don su amfana. Yanzu a wannan zamanin da muke ciki, zaki gani akwai
kafukan sada zumunta da yawa ana da su, kuma in kika duba matasa su suka fi yawa a wannan shafukan sada. Akwai waɗanda suke amfani da shi ta hanyar da ya dace, wasu ko ba sa yi ta hanyar da ta dace. Shin ya kike kallon wannan zamanin da muke ciki da kuma yanayin amfanin waɗannan kafafan sada zumunta?
To shi kafan sada zumunta in ka kalle shi sosai kaman mukami baki biyu ne, zaka iya yin aikin alkhairi da shi, za kuma ka iya yin nashiri da shi. Kamar yanzu misali ƴar rawan TikTok, zaka ga mace ce da sunanta Bahaushiya, ƴar musulma, jikar musulma, amma kuma abin da take yi a wa'annan fannukan da kuma kafafen sada zumunta bai nuni da cewa ita ƴar arewacin Najeriya bace. Amma kuma in ka ƙara dubawa ta wani bangaren, zaka ga fa a'a, akwai malaman da suke sassaka wa'azozin su, suke tunatar da al'umma da addinin su da kuma abin da ya kawo su duniya. Saboda haka yanzu su matasa ya rage nasu da su ji tsoron Allah, kuma su yi abin da ya dace da yin amfani da su wa'annan fannoni da kuma kafafunan sada zumunta a yanda ya kamata, kuma bisa ka'ida na addinin musulunci.
To kenan, a takaice, idan na fahimta, ke ma zake amfani da wannan kafar ta hanyar da ya dace wajen ganin cewa kin ci riban abin da aka kirkira wato kafafan din shi. To la'akari da yanda kafofin sada zumunta na yanar gizo suka yi zarra a rayuwar al'umma ta yau da kullum, mahaifin Maryam wato Alhaji Umar Meriga, wanda shike faɗi tashi wajen ganin ta amfanar da al'umma bisa ga tarin imomin da Allah ya mata, yayi kira ga matasa da su yi amfani da damar da kafofin sadarwa da ake da su ta hanyar da ta dace.
Shi wannan al'amari da ya shafi kafofin zumunta da ake cewa social media da turanci, abu ne wanda duk mai hankali ya san dole kai mu karbi wannan canji, saboda Allah shine zamani, lokaci ne muka zo muka samu kanmu a ciki. Don haka abin da ya kamata sai a kalle shi kaman wuka da take da baki ko mashi mai takwayo mai baki biyu. Zaka iya amfani da shi ta hanyar da ya dace ko ba. To almuhim a saka yara tsoron Allah, su san cewa duk abin da za su yi, abin da ka san iyayenka ba za ka so su ji ba ko su gani, to ka sani akwai wanda ya halicce ka, ya halicci iyayenka, shine Allah. In dai suna so ta yi tasiri, ta yi inganci, to su bi abin da yake maslahansu a nan duniya da lahiransu. Wayannan kafofin za mu iya amfani da su hanyar wada ilimi, yaɗa kasuwanci, yaɗa al'adunmu masu kyau na gari da muka samu tun daga iyaye da kakanni. Amma in aka bari aka ce za a bi kawai menene shine jama'a yawanci suka fi yi, kawai raware da shiririta da basu da muhimmanci, to gaskiya za a rasa ta bauɗewa, za su zama waɗanda ba al'umma za ta amfana da su ba gobe. Don haka kuma za su zama illa ga al'umma. Zo akwai rol da nake gani matakin da gwamnati kamata ta ɗauka, kamar yadda wasu ƙasashe suka yi, suka saka dokoki da cewa ba kowane shirme bane za a dinga sakan musu a cikin irin wayannan kafofin na watsa labarai na zumunta. Abubuwan da aka san zai amfani mutane, kere-kere, sana'o'i, ilimi, zamantakewa da sauransu, ko mai yiwuwa za su taimaka insha Allah gaya da kuma taimakon Allah a samu a dinke wannan barakar da take so ta lalata tarbiyyar wasu. Don wasu gaskiya abin ba shi da amfani gare su.
To a nan gaba ba mu san ko da akwai wani shawara da Maryam take da shi wacce za ta ba ma sauran matasa waɗanda suke tasowa ba.
Shawara ta ga matasa shine, idan dai mutum yana da abin da yake so ya yi a rayuwarsa, kada tunanin ko kai na mace ko kai namiji ya sa ka a gaba, ka dinga jin kaman kai ba za ka iya ba, jama'a za su ce za ka gaza. Duk abin da kake son kai, idan dai yana da mazauni a al'ummarmu, ko in ce ma addininmu da farko, al'ummarmu da kuma yanayin zamanmu na 'yan nahiyar Afrika, to kada mutum ya bari kowa ya ce mishi wani abu daban. Mutum ya yi abin da yake ganin yana son ya yi, kuma ya bada nashi gudunmawa ga al'umma.
Madalla. To gabaki daya, da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu kuma a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim, ke mana fatan alkhairi. Ku sake haɗuwa a shirin na gaba.
To masu sauraro, duka da haka ne za mu ce kusan muka zo ƙarshen shirin namu na yanzu. Za mu sake dawo muku insha Allah in an jima da dare, da misalin ƙarfe 9:30 idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Baba Yako Makeri, wanda ya taimaka wajen kawo muku shirin tare da bada umarni da kuma karanto muku labarai, sai kuma injiniyan mu ta yau Malama Nashwan, wadda ta yi aiki jajircewa wajen farfaɗo da matsalar na'ura da muka samu. Mun gode sosai kuma a gafarce mu bisa tangarɗar da aka samu. Sai a kasance da mu a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.